This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 21 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji cewa sojojin Najeriya sun kashe kasurgumin dan ta'adda Kacalla Ragas da sauran yan bindiga da dama a dajin Giwa na jihar Kaduna.
Wannan nasara ce babba ga manoma domin wannan zai kara karfafa manoma gwiwa kuma zai bada damar a samu wato yalwar guraren da za a noma wadanda a baya ba su nomu ba.
Za a ji wani shiri kuma na musamman na da cibiyar kotu ananta wanzar da zaman lafiya ke yi na daukar mata a Ghana aikin soji wato na samar da zaman lafiya. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi yadda ake fama da kalubalen tsaro a jihar Niger Najeriya. Da yake yau Juma'a ce, za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-5-0. To amma kafin nan ga Aisha da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Juma'a dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta a yankin tsakiya da kudancin Gaza bisa bayanan mazauna da sojojin Isra'ilar. Kungiyar jinkai ta Red Crescent Society a Filistino ta ce an kashe akalla mutane 18, sannan wasu 35 sun jikkata a wani harin da aka auna rumfunan da mutanen da suke neman mafaka suke zaune a mawasi a yammacin Rafa. Filistinawa sun ce da tankokin yaki aka kai harin rokokin, yayin da dakarun Isra'ila suke dada kutsa kai can cikin yankin yamma da arewacin Rafa, yankunan birnin da basu riga sun mamaye ba tukunna, yayin da dakarun Isra'ila na ƙasa suke arangama da mayakan Hamas. Lugudan wuta daga tankuna, jiragen sama da jiragen ruwa a gabar teku ya tilasta wani rukunin Falastinawa gudu daga birnin. Isra'ila ta dada zafafa hare-harenta a cikin 'yan kwanakin nan, abinda wasu mazauna suka shaidawa Reuters kenan. Daren jiya ya kasance ɗaya daga cikin dare mafi muni a yammacin Rafa. Jirage mara matuka, jiragen sama da tankokin yaƙi da jiragen ruwa a yankin, a tunanin mu suna yunkurin karɓe ikon birnin ne, abinda Hatam wani mai shekaru 45 ya faɗa wa Reuters kenan ta saƙon karta kwana. Hatam ya ƙara da cewa suna fuskantar turjiya daga mayakan kungiyar, wanda mai yiwuwa yasa yunkurin nasu yake tafiyar hawainiya. Isra'ila ta kaddamar da hare-harenta akan Hamas a Rafa a farkon watan Mayu ne, bayan nan Isra'ila tana harin Deir al-Bala a tsakiyar Gaza. Hafsoshin tsaron kasashen Afirka 30 ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni uku a Botswana a makon gobe, inda za su tattauna akan kalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar. Rundunar dakarun Amurka na Afirka, ko kuma AFRICOM a takaice ne, ta shirya taron tsaron, wanda shine karin farko da zai gudana a Afirka tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017. Ofishin jakadancin Amurka da ke Gaborone ya fitar da wata sanarwar da ke cewa Amurka za ta karɓi bakuncin taron da haɗin gwiwar manyan jami'an tsaro daga faɗin Afirka a Botswana zuwa makon gobe. Manyan masu gabatar da kasidai da masu tattaunawa sun hada da manyan jami'an fararen hula da jami'an soji, bisa bayanan Lieutenant Commander Bobby Dixon, mai magana da yawun rundunar ta AFRICOM. AFRICOM ta ce taron zai dora akan nasarar da tarukan baya suka cimma. Taron na bara, wanda ya gudana a babban birnin kasar Italiya, Rome, ya samu halarcin wakilai daga kasashe 43. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su Human Rights da na kungiyoyin kwadugo kamar NLC da TUC sun yi tur da alawade da yadda rigimar siyasar Rivers ta ɗau wani sabon salo la'akari da yadda jami'an 'yan sanda a jihar suka mamaye harabobin ƙananan hukumomin jihar lamarin da ke barazana ga harkokin tsaro a jihar inda 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da ƙarin bayani.
Duk wanda cewar wa'adin tsohon shugabannin ƙananan hukumomi ya riga ya ƙare, gwamnan jihar Rivers Simfo Bara ya umarce su da su bar ofis, haka kuma an rantsar da sabbin shugabannin na ƙananan hukumomi. Amma fa na riƙon ƙwarya wannan lamarin da na rufe waɗannan ƙananan hukumomi ya sa al'ummar jihar gudanar da wata zanga-zanga a wasu sassan jihar ta Rivers, kuma akwai fargaba kan abin da ka iya bewa baya. Comrade Salamal Lenu ɗaya ne daga cikin jagororin kungiyoyin da ke gudanar da zanga-zanga ya ce,
a group of persons, probably those loyal to the FCT minister, are trying to paint a false picture.
Yana cewa ne gaskiya ban ga laifin hukumomin tsaro ba, domin sun ɗauki matakai na wajen kare dukiyoyi da kuma rayukan jama'a. To amma kuma abin takaicin shi ne jami'an tsaro suna wuce makaɗi da rawa, kuma sun yi dafifi a sassan ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Rivers. Kaga hakan akwai matsala, kuma ba za mu yarda ba sai jami'an tsaro na 'yan sanda sun bar wurin an bi doka da oda. Bayanai dai na nuna cewar kungiyoyin 'yan bindiga na ɓangarorin biyu da ke gaba da juna na ci gaba da haifar da barazana ga al'ummomin jihar ta Rivers. Musa Dik Saroni Weko wani ɗan jihar Rivers ne.
I'm not blaming the law enforcement agencies, but where it becomes questionable.
Yana cewa ne gungun mutane a jihar ta Rivers waɗanda ke goyon baya ga tsohon gwamnan jihar Barisa Yenson Moke na nuna wa duniya cewa ana rikici a jihar Rivers. Amma babban batun shi ne dai yadda 'yan bindiga suka shigo cikin batun, kuma suke ci gaba da buɗe wuta a sassa daban-daban na jihar ta Rivers. Mun san jihar Rivers jiha ce da ke zaman lafiya, amma kan wannan lamarin akwai fargaba. Muna kira ga hukumomi da su shigo cikin wannan lamarin. Masu sharhi kan harkokin siyasa na ci gaba da tsokaci kan wannan dambarwa, kuma sun ce labudda idan ba a ɗauki mataki ba. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum.
Yadda abin yake yanzu, komai ya lalace, wanda kowane ɓangare sun ja daga cewa sai abin da suke so zai faru. Kuma ba yadda za a yi a ce gwamna ne ci wani a waje can wanda ba shi ne gwamna ba, shi ne zai dinga zartas masa da iko a jiharsa. Ai, a baya an naɗa su ne turu wannan system suka samu shiga ƙananan hukumomi. So da yanzu kuma lokacinsu ya ƙare, another system ne ya sake zartas da cewa dole an canza su, kuma dama shi a gurinsa baya kallon su a masu mara masa baya ko kuma wanda suke ɓangarensa a jam'iyyance. Kuma a ko'ina a Najeriya, gwamna da yake ci shi ne yake yin yadda yake so a kan al'amari da ya shafi ƙananan hukumomi.
To sai dai kuma duk ƙoƙarin da na yi na tuntuɓar kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers Musa Tunde Diso ya ci tura, domin na kira shi ta wayar salula amma dai bai ɗauka ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Ta gaida Lamido. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, sojojin Najeriya sun kashe kasurgumin ɗan ta'adda Kacalla Ragas da wasu ɗanbin miyagu a dajin Giwa na jihar Kaduna, Najeriya. Ga Isalawan Ikara da rahoton.
Dama dai makon jiya, gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da ayyukan jami'an tsaro a dajin yankin Giwa, inda har aka hallaka jagoran 'yan bindigan yankin, wato Baharin Yadi da sauran askarawan shin da suka riga mu gidan gaskiya. Sai kuma gashi a yau Juma'a ma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwani ya sake sanar da hallaka wasu 'yan bindigan dajin, da yace bayanan sirri ne suka tabbatar da cewa 'yan bindigan suna shirin yin wani taro. inda jami'an tsaro suka yi amfani da wannan dama wajen afkawa ƴan bindigan cikin dajin yadi da ke yankin giwa.
Akwai harahare daga ƙasa da sama wadda dakaru suka yi a nan bula da ke cikin dajin yadi da ke karamar hukumar giwa, inda an fatattake waɗannan mutane kuma da dama daga cikinsu sun bakwanci lahira. Kuma akwai wani sanannen ɗan fashin daji kacin Laragas, yana ɗaya daga cikin wadda aka bindige su a cikin wannan gagarumin aiki da ake ta yi a halin yanzu.
An ce kamar wani bayanin sirri kuka samu sun je taro, ko an gano adadinsu?
A yanzu da muke wannan magana akwai hotuna amma ba za su yi kyawun gani ba, amma ana kyautata zaton cewa lallai-lallai gwamman su ne, kuma wasu ma dai daga cikinsu sun arce da raunuka. Shi yasa muka yi bayani da cewa duk inda aka ga wasu daga wannan yankin ko suna neman magani su da kansu, lallai-lallai muna nan muna sa idanuwa.
Ganin nasara kan ƴan bindigan dajin ta zo ne a jere cikin makonni biyu, ya sa masana harkokin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getsa nunar da cewa akwai alamar mahukunta dai sun fara gano lagon ƴan bindigan da suka addabi al'umma musamman dai a arewa maso yammacin wannan ƙasa.
Wato ita wannan nasara da sojoji suka samu na tuntsirar da ko kuma halaka waɗannan ƴan fashin daji a yankin Giwa da kuma wasu yankuna ma na jihar Kaduna, wani abu ne wanda yake ƙara ƙarfafa zantuttuka da ƙoƙari da ƙwazo irin na shi shugaban Hausan sojojin Najeriya General Christopher Musa, bisa ga kiran da yake yi babu dare babu rana na cewar lallai al'umma ta bada dama a samu damar abin da ake cewa to civil military engagement, da kuma faɗi tashi da ministan tsaro Malam Badar Abubakar yake yi na tinkarar sarakuna da sauran shugabannin al'ummu na addini domin ganin cewar an gudu tare an tsira tare. Wannan nasara ce babba ga manoma, domin wannan zai ƙara ƙarfafa manoma gwiwa kuma zai bada damar a samu wato yalwar guraren da za a noma waɗanda a baya ba su nomu ba.
Sai dai kuma duk da wannan nasara, masani harkokin tsaro Manju Yashin Komaritaya ya ce akwai buƙatar jami'an tsaron su ƙara ƙaimi.
An faɗi akwai wasu ƙananan hukumomi ko da a cikin jihar Kaduna irin wajejen Igabi, sannan kuma ayyukansu sun haɗa da Sabuwa a jihar Katsina da wasu ɓangarori na jihar Niger da kuma jihar Zamfara. Wannan shine dalilin da yasa muke cewa akwai buƙatar a yi aiki na bai ɗaya.
Kafin wannan nasara kan ƴan bindigan dajin dai, manoma a wasu yankunan jihar Kaduna sun riga sun fara ƙulla yarjejeniya da ƴan bindigan da nufin ganin sun biya kuɗin noma ga ƴan bindigan don samun izinin yin noma a bana. Abin da ya sa wasu ke ganin manoman za su fi kowa murna da wannan aiki na jami'an tsaron da idan ya ɗore za su samu damar komawa gona. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ta gaida Isa, yanzu kuma bari mu kada Ghana, inda cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta Kofi Anan ke wani shiri na musamman na ɗaukar mata aikin soji na tabbatar da zaman lafiya. Redwan Abbas Gareka.
Mai ba da shawarar jinsi ga babban hafsan tsaro Edra Edipa Agwayon ta jaddada cewar kamfen na nufatan kara wa ƴan mata sha'awar su na aikin na soji da kuma waye musu kai cewa akwai damar maki daban-daban. Muna son muhimmanta duk ƴan mata da sun cancanta da kuma ke sha'awan shiga aikin soja na Ghana su dubi fagagid da sun ka sani na aikin mata ne, su san cewa babu wani haranci, su kalubalanci kansu cikin wannan tayi. Wata babban jami'ar shirye-shiryen WYPSI Adelaide Otu ta jaddada buƙatar karyar lugun kaskanci da raini da ake yi wa mata a sana'o'i da sun ka zaɓa. Wasu lokutan kaskanci da tozartawa da ke tsakanin jama'a su ne abubuwa da ke danƙwasar da mu. Yanzu ga abin da sojojin Ghana ke ƙoƙarin magancewa. Koya jama'a suka ji wannan albishir.
Sunana Antika Sallah daga Fadama. Mata kuma na shiga aikin soja, isa shawara ne mai kyau.
Sunana Zakiya muna farin ciki sosai don abu ne da zai taimaka wa ƴan mata tun ya gama jami'a samu aiki sai ka bi wulakanci iri-iri
ai tunana Abdul Hadi Masha wannan yunkuri na center nan na Kofi Ana adama an yi shi ne saboda nuna kyakkyawan aikin da wannan bawan Allah yayi na hada kan duniya gaba daya a zauna lafiya kira da zamu yi mamata ne ku yi kokari ku saboda da ku ake
rahoton Ridwan Abbas daga Accra Ghana yanzu kuma ga shirinmu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare jahar Niger inda kalubalen tsaro a bangaren ƴan daba ke ciwa al'ummar birnin Minna tuwa kwariya da kuma yunkurwa da mukunta suka yi dan shawo kan wannan babban al'amari shirin da ni Hassan Maina kaina zan jagoranta Hukumomi a jihar Niger dake arewacin Najeriya na ci gaba da lalubo hanyoyin dakile matsalar ƴan daba da suka addabe birnin Minna fadar gwamnatin jihar. Matsalar waɗannan ƴan daba da akasarin su ya rane ƴan ƙasa da shekaru 20 ya kai magare tukewa a birnin na Minna domin sukan afkawa jama'a duk lokacin da suka ga dama. Su farfasa shaguna, kwacen wayoyi da lalata motocin jama'a da kuma uwa uba kisan mutane babu gaira babu dalili a sakamakon aika-aikar waɗannan ƴan daba kuma har masarautar Minna ta dakatar da bukukuwan sallah a yayin karamar sallah kana ita ma gwamnatin jihar Niger ta baiwa jami'an tsaro umarnin bindige duk yaron da ya fito gaba gadi yana tayar da hankalin jama'a a yanzu kuma masarautar ta Minna da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Niger sun kafa wani kwamiti mai ƙarfin gaske da zai fafata da matsalar waɗannan ƴan daba. Wakilin muryar Amurka a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, ya nemi ƙarin haske daga jawun Minna Alhaji Umar Kolo dangane da matakan da masarauta ke ɗauka akan wannan matsala.
To alhamdulillah duk wanda ke da tarihin garin Minna ya san gari ne da ake samun kyakkyawan zaman lafiya. Gari ne da ake da matasa masu ladabi da biyayya da jin magana na gaba. To amma cikin ɗan lokaci da ya shige sai muka ga wasu halaye da bamu saba gani ba anan ta shigo ta addabi garin watan fadace-fadace da ke na banza da bai da wani ma'ana kuma muka duba mu gano ainihin su waye suke irin wannan abubuwan sai kasance yara ne masu kananan shekaru da akwai masu danganta wannan abubuwan da siyasa amma binciken mu ya nuna yawancin yaran da suke wannan abubuwan ba su da wani halaka da siyasa to shi yasa muka ce to ya kamata mu zo a zuwa samu mai martaba sarki Minna Alhaji Dr. Umar Faruk Bahago da kuma yaddansa dan mu samu mu duba mu ga ainihin me yake kawo mana wayannan abubuwan da ba mu saba da ita ba na biyu mu duba hanyar da za a samu a maganta wayannan abubuwan to dalilin sa aka yi tunani kenan aka kafa wannan committee aka duba mutane daga duk fadin birnin amma babban birnin jihar watan Minna da kuma local government da suke kusa da Minna watan irin su Boso dan a duba ga mutane da za su zauna su binciko mana mu ga ainihin me dalilin kuma ya zamu samu dakilo duk irin hanyoyin da ke kawo wannan abu da ke faruwa to ainihin dalilin kenan
na'am to akwai wani adadi da aka ba wa shi wannan committee
eh wannan committee mai zama ne na dindindin watan ita irin wannan committee ba a ba ta wani adadi dan ka ba ta adadi baka san lokacin da abun zai amin nan ya kamata ko da an samu saukin abun mu ci gaba da tabbatar da cewa wannan tarbiya da ya kamata yaran mu su samu ta ko ina sun samu tarbiya ba kawai magana fadace-fadace bane kawai akwai mutane za ga wasu al'ada da ba irin namu ba ne yake kawo mana rashin jituwa ko kuma wanda zai dinga kawo mana mutane tashin hankali da tsoro da fargaba ya kamata duk wayannan abu ina cikin aikin da wannan committee za ta dinga yi ta tabbata ta dakile wannan abu
kuma akwai hakimai da dagatai da masu unguwanni wannan committee zai rika hada da su ko ko shi gaban kanshi kawai
a cikin ma membobi na wannan committee akwai masu angwanni da sauransu shi yasa aka yi komai a gaban mai martaba sarkin Minna
to shi ma dai commissioner shari'a na jihar Niger kuma Attorney General na jihar Nasiru Ma'azu ya ce matakin da aka dauka na hukunta duk wasu masu taimakawa ƴan dabar ba wani sabon abu bane a dokokin jihar Niger
duk wanda ya mara musu baya suka je suka sirgita wani ko ba dalilin sun wani shaye-shaye ba aka ce punishment din shi shine wata shida and fine of not less than 200,000 wato duk inda aka kai wanda ya irin wannan laifin in dai an bi case din aka ga kotu ta bashi daurin da ya kasa wata shida kuma tara ya kasa 200,000 bai bai daidai ba a shiga ya makotun magana duk ba za mu koma bayan mu zauna ba abubuwa ya riga ya canza ba abinda kuɗi bai iya yi amma ka je ka nuna ka sani bayan da za a yi dole a yi shi haka
shugaban wannan committee Umar Sanda ya ce za su tunkari lamarin kuma cikin ikon Allah za su yi nasara kamar yadda ya yi ƙarin bayani
yaran na an san inda suke zama ta yi magana ya ƙari
ba zai kuke bukata a ƙarfafa muku
goyon baya na jama'a an san yaran na an san inda suke ka fito ka ce mana ga gidan shi ga wani kaza ne dan wani kaza ne dan ba mu kama shi ba ma kama uwar shi
amma akwai matsalar da ake fuskanta na rashin hukuntawa ko da kun kama ya za ku fuskanta
yanzu ka zo ga magana dama can asali problem din kenan sai a kama yaro a kai shi kotu sai ka ji yaran da muke ta amfani da su kuma su yan vigilante da su AGC da hunter sai su ce kafin su isa gida sai su gani sun gan yaro a gida a sako shi menene matsalar amma in ka lura yanzu nan shi attorney general shine fa ya nada mu ya zaba mutanen nan me ya gwada kenan su ma abun ya kai gare su za su ba da goyon baya su kuma masu kai su kotu ya kamata su fahimce wani irin caji za ka iya kama yaro yanzu da makami sai ka ce ka kama shi da sata ka dan gundai gaban ne to in ka je gaban George yace sata ne za ka saka shi amma ka ce ka gan shi da makami ko ya kisa ko wani abu ka gan to a wajen masu shiya shi caji na FIR ake ce mishi ko to yau wato shi wajen za mu fara ne
to hukumar kare haƙƙin dan adam a jihar Niger ta ce ta yi maraba da wannan mataki domin kuwa yaran da ke aikata wannan ta'asa su ma suna take haƙƙin jama'a ne Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban hukumar a jihar Niger
akwai wani doka wanda aka ce da mutum biyu su mutu gara mutum ɗaya ya mutu a wannan kuma mataki da gwamnatin jihar Niger ta dauko shine daidai da situation din da muke ciki yanzu nan saboda a doka duk wanda ya take fundamental human right na wani shi ma bai da right abubuwan nan da yaran nan suke yi ba suna yin shi bane dan wani dalili dan su kare wani ko wata manufa a'a ana yin shi ne kawai dan a cuta ma mutane ai musu sace-sace a fasa shaguna
fata dai kwalliya ta biya kudin sabulu a wannan aiki da committee zai yi domin jama'a su samu sa'ida a birnin na Mina
to amin na ba tsare Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma wakilin sashen Hausan da ke jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaishe ka to masu sauraro muna gab da bude muku layin waya ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa lambar da za ku kira ita ce 2022 98 685 0 muna sauraron ku to da alamar mun samu kira daga Niger wake kan layi daga Niger to sai dai layin ka kamar ba kyau sosai kuma ka dan za ku da nesa da radio ka saboda kar ka samu tangarda muna jin ka gaskiya layin ka ba kyau watakila sai dai ka yi haƙuri ko kuma in za ka iya magana nesa da radio ka to yanzu dai bari mu kada jihar Yobe wake kan layi a Yobe
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kuna tare da Garba injiniya da garin Bichi
to Garba muna jin ka
wato abin da ke damu na da Allah muna neman hukuma ta taimaka mana da Allah da abin da za a abin nan dan yanzu ana cikin matsala dan Allah ya dina wannan zama abun nan.
Mallam Garba, taimaka ta wani bangare kenan, ta wani fanni?
Ta game da rayuwa, a taimaka ka mana tsaro da saboda noma, an fara noma wannan ana mana tadi, a taimaka mana da Allah kuma ta taimaka mana.
Wato kenan kana nufin har yanzu ƴan bindiga ba su suna muku barna kenan duk da kokarin da ake yi na tabbatar da cewa sun daina?
A gaskiya ba ƴan bindiga ba ne.
Su waye?
Eh, ba ƴan bindiga ba ne, Fulani ne masu ta'adi suke musu roƙo da Allah, ba ma ƴan ƙasa ba ne suke shigo mana. Kuma wannan roƙon talakawa mu tafi mu tsaya mu kare gonakinmu, Allah.
To ya kuka san ba ƴan ƙasa ba ne? To da alamar layinka ya katse. To kamar yadda muka ce yau kofa na bude, mai magana, to kamar akwai wani alayi, wake kan layi? Wake kan layi? To da alamar dai kai ma layinka akwai matsala yau dai, da alamar muna fama da akwai wani akan layi yanzu daga Niger ko daga wani waje? Ba wani akan layi. To muna jinka, muna jinka. Muna jin ka Malam Muhammad, muna jin ka.
To kiran da zan yi shine na mai ba Adoba yaro, Amina Adoba yaro da ya hakuri. Gwamna shi ke da nufin jihar shi duk abin da ya ga dama a jihar, wallahi ba wanda ya sai ta kama shi sai. Ina fata Amina Adoba yaro zai hakuri ya bar gidan sarautar Nasarawa, ya bar sanin Sulami da sanin ce ci gaba da tafi da sarautar shi a jihar Kano. Allah ne ya kaddara. Ina kira gwamnatin Najeriya da Allah ta yi gaggawa an biyan karamin albashin nan, saboda shi ne zai farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya.
To mun gode da ra'ayoyinku da kuka bayar, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice za mu gabatar muku da labaran kamar yadda muka saba yi.
To a takaicen, dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta a yankin tsakiya da kudancin Gaza yau Juma'a, bisa bayanan mazauna da sojojin Isra'ila. Kungiyar jinkai ta Red Crescent Society a Palestine ta ce an kashe akalla mutane 18, sannan wasu 35 sun jikkata a wani harin da aka auna. Wato aka auna rumfunan da mutane suke neman mafaka a mawasi a yammacin Rafa. Hafsoshin tsaron kasashen Afirka 30 ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni biyu a Botswana makon gobe, inda za su tattauna akan ƙalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar. Rundunar dakarun Amurka na Afirka, ko kuma AFRICOM a takaice, ne ta shirya taron tsaron, wanda shine karin farko da zai gudana a Afirka tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma kungiyoyin kwadago ta ƙasa sun yi tur da alawadai da yadda rigimar siyasar jihar Rivers ta ɗau wani sabon salo, la'akari da yadda jami'an 'yan sanda a jihar suka mamaye harabobin ƙananan hukumomin jihar, lamarin da ke barazana ga harkokin tsaro a jihar, inda 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka. Ukraine ta faɗa yau Juma'a cewa wasu har-harinta da ta ƙaddamar yau sun auna matatun mai da dama da cibiyoyin soja kudancin Rasha, wanda Moscow ta ce ya yi sanadiyar kisar mutum guda. Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage mara matuƙa 114. Kiev ta auna matatun man Rasha da dama cikin 'yan watannin bayan nan, tana mai cewa hakan ya dace kasancewar Rasha tana dogaro da su ne ta samu kuɗaɗen da take ɗaukar nauyin sojinta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safi, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu Wamayi, da kuma injiniyar mu ta yanzu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.